بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce wadda ta daidai da 8 ga watan Rajab, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 20 ga watan Jun shekara ta 2010. Wannan shi ne kasar na tara daga cikin jerin karatuttukan littafin fiqhu sira na ainihin addoktor Said, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A yau za mu tashi a inda ya ce alfasulul awwal fiqhu sira min bidayatiha ila qabilul bi'sa. Darussan da ake koya daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, tun daga farkon tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kusa da aiko shi a matsayin shi na ma'aikin Allah. Wafihil mabahis attaliya, yace a ƙarƙashin wannan akwai mas'aloli kamar haka waɗanda za a yi bincike a kansu. Al-mabhasul awwal, mas'alar farko da za a binciko nasabur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dangantakan manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Ma'ana, yaya dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take tun daga shi kanshi, mahaifin shi, kakan shi, mahaifin kakan shi, har zuwa can inda ta take. Al-mabhasu thani, mas'ala ta biyu wadda take da muhimmanci da za a yi bincike a kanta, hadisatul fi, mas'ala gagaruma da ta faru a zamanin ainihin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inda wasu tawagar giwaye suka zo kasar Makka. Me ya kawo su? Me suka zo yi? Me ya faru? Al-mabhasu thalith, mas'ala ta uku da za a bincike a kai, maulidin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, haihuwar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-mabhasu rabi'a, mas'ala ta hudu da za a bincike a kai, riba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ko raba'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shan nonon shi, a ina aka kai shi shan nono a bisa al'ada da ɗabi'ar Larabawa. Al-mabhasul khamis, mas'ala ta biyar, shaqqu sadrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wata mas'ala da ta faru a tarihin shi, inda aka samu wasu mutane guda biyu suka tsaga kirjin shi. Su wane ne waɗannan mutane? Me suka tsaga kirjin don su yi? Al-mabhasus sadis, mas'ala ta shida da za a yi bincike a kai, wafatu ummihi Amina, rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna Amina. Yaushe ta rasu? A ina ta rasu? Yana da shekara nawa? Menene ya biyo bayan ainihin wato rasuwarta? Wani tasiri ne da sauye-sauye rayuwar shi ta samu dangane da rasuwar mahaifin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Al-mabhasu sabi'a, mas'ala ta bakwai, fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib thumma ammihi Abi Talib. Renan da kakan shi Abdul Muttalib ya dauka nashi, sa'annan sai kuma babban shi Abu Talib. Me ya faru? Yaya al'amarin ya kasance? Al-mabhasu thamin, mas'ala ta takwas, ra'ayuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil aghnami, kiwon awaki ko dabbobi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A ina yayi kiwon awakin? Suwaye yayi kiwon awakin? Wace hikima ce ke ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kiwon awaki? Al-mabhasu tasi', mas'ala ta tara wadda za a yi bincike a kai, qissatu Buhaira, qissa ainihin wato Buhaira ko Bahira, wani ainihin Reverend Father ne ko kuma Bishop ko Pastor, ma'ana wani masani ne daga cikin masana ko malami ko kuma mai bauta daga cikin ainihin masu ibada na Kiristoci. Al-mabhasul ashir, mas'ala ta goma, halful fudul, wannan wata yarjejeniya ce ta ainihin komai da ruwanka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga. Wani ɗan kasuwa ne ya zo da hajar shi a cikin Makka, sai ainihin wani makurai shi ko mutumin Makka sai ya siya. da yake ya kuma kawai ya biya kudi sai ya runtu, wannan mutum ya rasa yadda zai yi. Sai je ya hau ɗaya daga duwatsun Makka sai ya kururuwa, duk mutanen Makka suka taru. Mutumin nan ya faɗa abin da ya dame shi, sai kabilun Qurayshawa suka ce to aje a yi taro gidan wani domin a ga cewa ya ba kwato mutumin nan haƙƙin shi. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je wannan taro, da aka zo aka zauna gaba ɗaya aka haɗa kai akan cewa to duk da dai wannan mutum babu wanda da shi, mana in Balarabe ya ce ba ruwan shi da kai, wato na ɗaya ba ku haɗa jini ba, na biyu babu dangantaka aure da ta shiga tsakaninku, na uku bai yi alkawarin ya taimake ka ba, baka yi alkawarin ka taimake shi ba, to shi ne ba ruwan ka da shi, shi ma ba ruwan shi da kai. Don haka Laraba suka rayu a duniya ba ruwansu da kowa a duniya, kowa ba ruwansu da shi, sai wanda ɗawan abubuwa irin waɗannan ya haɗa su. Ko dai jini ya haɗa ka da shi, ko auratayya, ko kuma muhalafa, to idan babu irin wannan tsakaninka da shi, ko wucewa ya gana dukanka sai kai da kanshi, ba abin da ya shafe shi. To yanzu a ƙarƙashin wannan kun ga wannan mutumin ba abin da ya haɗa su da shi, kawai ya shigo gari ne da hajjashi, aka zalunce shi ya ihu, duk garin ya zama ba shi da abokin muhalafa, ba yi da siriki, ba yi da ɗan uwa na jini, ba wanda ya san shi. To a tsari na dokarsu ta Larabawa, to in ma ka shiga cikin harkar wannan to kai katsalandan akan abin da zai iya ja maka matsala. To amma waɗannan mutane gaba ɗaya da suka haɗu akan wannan mas'ala ta babu ruwansu suka ce sun ji sun gani, amma sun ji sun gani akan ne, akan ganna zalunci da ƙwato gaskiya kashe wannan. Wannan yasa ainihin waɗannan ainihin wato jama'a baki ɗayansu sai suka ainihin haɗu akan cewa to tun da dai magana ta tabbata haka, a je a ƙwato wannan bawan Allah haƙƙin shi. Abin da ya faru ɗin kuwa kenan, da suka tafi sai suka je suka ƙwato wannan bawan ainihin Allah haƙƙin shi. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗin faruwar haka a cikin tarihin shi. Kuma haka ɗin da ta faru, Annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya zo yana bawa sahabbai labari, ya ce kuma wallahi ko a yanzu a musulunci irin haka za ta faru, ya ce ina mai alfaharin ka sake shiga irin wannan ainihin komai da ruwanka ɗin. To wannan yake ce ainihin ake kira hilful fudul, wato shiga yarjejeniyar da babu ruwanka, amma don me? Domin a ƙwato gaskiya. To za mu tattauna dangane da irin wannan tarihi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-mubhasul hadi ashar, mas'ala ta 11, wadda wannan mas'ala tana daga cikin mas'alolin da za a yi bincike a kanta. Zawajuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama bi Khadija radiyallahu anha, auren Khadija da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi. Za a karanta wannan tarihi. Al-mabhasu thani ashar, mas'ala ta 12, bina'ul Ka'aba, ginin Ka'aba, yaya al'amarin ginin Ka'aba ya kasance. المبحث الثالث مسألة تقول شاءك دباء بنتكي صور من حفظ الله جل شأنه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة إن يدى الله مروك كنسر كي يطارك كي يأي وردى يوى النبي شيء كافين أي كوش أمس إن منزوب أولنا أينه واتو ظالم واتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم za mu ji irin kiyayewar da Allah madaukakin sarki ya mishi. Na ɗaya ba tsohon ɗan Sulaiman ba ne, na biyu ba tsohon yawon ɗan yawon ƴan mata ba ne, na uku ba tsohon ɗan yawon break dance ba ne, manzo Allah ba tsohon ɗan caca ba ne da ya tuba, ba tsohon ɗan club ba ne, ba tsohon ɗan daba ba ne ko ɗan farauta, ba tsohon ɓarawo ne ba. Duk wata harka ta jahiliya kakkaf sai da Allah madaukakin sarki ya tsarkake shi, ya wanke shi. Babu abin da hatta kallon kalan kuwa ko kallon kwallo ko kallon wasa manzo Allah bai taba zuwa ba sallallahu alaihi wa sallam. To wannan yana daga cikin wata shimfiɗa da Allah madaukakin sarki ya mishi domin ya sa da'awar shi ta ƙarfi kuma ta samu karbuwa. Domin a yau in ka aiko tsohon ɗan caca ko tsohon mazinaci ko tsohon ɓarawo ko makamantan haka a matsayin wanda zai isar da saƙonka kai mutumin kirki, za a iya samun tangarda dangane da sakonka, musamman sakon da yazo dan ya rugurgura abinda mutane suke akai na ƙarya da zalunci. Ya tabbatar da gaskiya, mutane suna neman kowace irin ainihin hujja ne wanda za su makale da ita su ce shi yasa ba su bi wannan ba. Ba ka ganin in kuka dauke mu ne dake da awar salafiya a nan Najeriya, a yayin da alhamdulillahi da'awar mu ta zama ita ce kadai da'awar gaskiya da ba a sukarta akan mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza, sai a koma kuma ana duba me nasabar mu, me sana'ar mu, wani irin gida muka gina, wace irin mota muka gina, wani irin abinci muke ci, duk sai kuma a koma ana wannan lalagefan madadin kai tsaye abin da ya hada mu da mutanen ayi magana akan shi mana. Yanzu duk sanda ka haɗu da Kirista za ka yi magana akan shi, ba kana magana da Kirista ba ne akan ainihin ya sanya jan wando ko ya sanya gajeren wando, kana magana ne akan ya ce Allah uku ne, ya ce Allah yana da ɗa. Saboda me? Saboda aƙidar ga inda ta ɓaci, don hakan nan za ka tunkara kai tsaye. Amma ka koma kana cewa Kirista yana hawa ainihin mota mai kaza, Kirista yana sa hula mai kaza, wannan yana nuna ba ka da hujja da za ka soki asalin da'awar tashi ko aƙidar tashi. To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, duk da yake kafirai da masu neman shubha sun samu abubuwan da suka rinka rarragefe a kai, amma ba su ainihin iya samun abin da zai zama hujja ta hankali wadda za su matsale da ita ta zama shubha ba. Amma dukkanin mu da ke da'awa yanzu ana iya samun abin da za a je a gurɓata tunanin mutane da su. In aka rasa ku duba sai a ce ai wane baƙo ne a gari kaza, a nan zari aka ce ni baƙo ne, a Kano aka ce Ja'far baƙo ne, Muhammad bin Usman baƙo ne, Abu Wahab baƙo ne, Dr. Ahmad ba, duk wannan sai aka aibanta mu da haka. Ko kun fahimta? Amma fa ita asalin matsalar da muke cewa zuwa gare ta ita ce a zo a bi Qur'ani da ingantacciyar sunna a bisa manhaji na malaman farko. Wani ba wanda yake magana a kai, domin risala da yake karantarwa abinda take kira zuwa gare shi kenan. To amma matsalar yana karantarwa ne baya aikatawa, sai ga wasu mutane sun zo suna aikatawa, to ƙaryar shi da surutun shi za ta bayyana ga mutane cewa tsawon lokaci yana yaudarar mutane ne, yana ɓata mutane lokaci, domin abin da ya daɗe yana ta karanta yana surutu a cikin shekara 40 ko 50, sai ga wasu a cikin shekara 20 sun zo suna ɗabbaka waɗannan abubuwa, ana ganin gaskiya da hasken abubuwan da ake faɗi, sai ke gani akwai haɗari, sai ce to amma waɗannan mutanen daga wurin Yahuda suke karɓe kuɗi, daga ƙasar waje suke karɓe kuɗi, amma fa shi in Yahudawan suka ba shi zai karɓa, amma shi ne ka aiko ne daga ƙasar waje zai karɓa. To daga nan ne za ku gane dalilan da ya sa Allah ya wanke annabin shi sallallahu alaihi wa sallama bai ba da kafatar a samu irin wannan masoka ba. Mu ko da yake ba annabawa ba ne, ba ma'asumai ba ne, Allah ya bar mu da yadda muke, ya rage in karni wa'azi ka mutunta darajar da Allah maɗaukakin sarki ya aje ka a matsayin mai isar da saƙon Allah, ka kiyaye dokokin Allah, ka yi kaka tsantsan, sai zama duk abin da za a soke ka akai za a soke ka ne akan ƙarya ko akan sharri ko akan shubha, wannan ba zai taɓa tasiri ba. Idan kuma baka kiyaye wannan daraja da Allah ya baka ba, sai Allah ya bada dama akan maƙiyanka sai su rubuta ka, sai Allah ya ɗauko wani gyararre sai ya aiki da shi. Ina fata an gani. Waɗannan na daga cikin darussan da za mu ɗauka idan mun je daidai wannan gaba insha Allah ta'ala. Usman ya ce al-mubhasul awwal, mas'alar farko da za a yi bincike a kanta nasabun rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, dangantakar manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wane ne shi, su waye kakannin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, menene yasa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓo shi daga ƙasaitaccen gida da wannan ainihin wato bunƙasasshiyar ainihin ƙabila, kuma Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Shihr ibn Malik ibn Nadar ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن نبر ابن نزار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وآله وسلم كنت سلسلر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الدنيا باب واندي كدن سبع أحل إن قمتك يا ودتك يتوهوان الدنيا سيشيك صلى الله عليه وآله وسلم وانا نسبع تنا ننتا إن قمتا ككرنتا أينهم أتكلتا في صحيح البخاري a cikin ainihin wato da yace gashi nan ka duba da sharhin Fathul Bari mujallabi na 7 shafi na 162 na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan sai yace wa nasabu rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da zalika ila ibrahim alaihi salam mukhtalafun fihi bayna ahli siyar kaji da wurin Adnan dan haka zaka ji Hausawa ko almajirai musamman a kasar Kano zaka ji suna cewa dan Adnana ko da cewa suke dan Adnanu to a tafi dai ma'ana iya Adnan din nan to nan ne tarihin annabi ya tike wanda ya inganta amma nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga kan Adnan waye baban Adnan har zuwa Ibrahim to malaman tarihi sun yi sabani na fata an gani amma ba'da zalika to daga kan Ibrahim kuma zuwa sama ai min Ibrahim alayhi salam ila Adam alayhi salam tun daga kan Ibrahim kuma har zuwa ga Adam alayhi salatu wassalam faman zakara fihi shay'an wanda biya ambaci wani abu na nasaba annabi cewa ga yadda al'amari ya kasance dangane da salsala daga kan Ibrahim baban Ibrahim kakan shi kaza kaza har zuwa kan Adam kuma sai yace fala dalila ma'ahu duk wanda ya ambaci wani abu ba shi da wani dalili tare da shi yumkin an yu'tamada alaihi fi zalika an-nasbi ba shi da wani dalili wanda zai iya yiwa a dogara akan shi akan wannan nasaba bal inna fihi nasaban ghayru sahihan ghayru sahihin yace kai a ciki ma akwai nasabar da ake kawo wadda ba ingantacciya bace ita ce za ku ji mawaƙin da Hausa yana fadi wane shi ya haifi wani 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 wannan ƙarya ce mawaƙin kawai yake kawo to amma matsalar ba malami bane mawaƙin ishara akan ne yawa ya samu ruwan malami ne mashirmanci irin shi shi kuma yazo yana karantawa ina fata an gane wai yana son ya kawo nasabar ainihin wato Shehu dan Hudiyo ne zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan nasabobi ne waɗanda in ba kana da dalili ingantacce a hannu ba kiyaye su yana da wahala sannan shi kanshi Shehu Usman a cikin littafin bayanin wujudul hijra yana cewa dole ne a samar da wata hukuma wata commission wadda za ta kula game da nasaba saboda mutane suna ƙarya game da nasaba mutum ya ce shi ne jikan Annabi sallallahu alaihi wa sallam faɗan na da sauƙi amma iya tabbatar da kare maganar kuma fa yana da wahala yace dole a kafa hukuma da za ta kula da wannan dan haka jama'a kun ji Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wajen salsala shi ta iyaye da kakanni ajdadur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan za a dubi kuma ɗaiɗaiwar kakannin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a tattauna ainihin tarihi dangane da su kai da kai da ka canza layin nan da ka kashe shi to shi kenan da ran sai ce Usayi daga cikin kakannin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani mai suna Usayyu Usayyu wannan suna ne daga cikin ainihin wato sunayen Larabawa sai sa ba ku ji ɗaya daga cikin ƴaƴan Saddam din nan sunan shi kenan sunaye ne na Larabawa huwa allazi jama'a quraishan shine mutumin da ya tattaro quraishawa wasta'ada sultataha ya dawo da ikon da quraishawa suke da shi alal haram akan ainihin haramin makka wa kanat lahu makanatan azimatan fi quraish dan haka yana da matsayi babba a cikin kabilar quraishawa hatta kanu yaquluna lirrasul ba'da bi'satihi har ma bayan da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Annabi ya zo fara wa'azi bari ku ji ainihin irin galatsi da suke wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cewa ib'ath lana qusayyan, idan da gaske ne ka tayar mana da kakanka Qusay, fa innahu kana shaykha sidiqin, dattijo ne mai gaskiya, fa in shahida laka ittaba'anaka, in ya shaida kai mutumin arziki ne za mu bi ka. Kunga wannan dalili ne akan cewa Qusay mutumin arziki ne a cikin su, har ga wani jikan shi ya tashi yana jawabi suna cewa to kakanka dai mutumin arziki ne, amma kai ba za mu iya tabbatar da nagartarka ba, amma in kai da gaske kake to ka taso shi daga lahira, yazo yayi jawabi a madadinka, in yace kai mutumin kirki ne kai za mu bi ka. Dalilin da ya sa ka kawo wannan shine dan a tabbatar maka da gaskiyar wannan dattijan ta bayyana a cikin su. Ina fata an gani. Lamma halaka Qusay khallafahu auladuhu al-arba'a, yayin da ainihin shi Qusay ya mutu sai ƴaƴan shi guda hudu suka ainihin gaje shi. Wa kana ashrafuhum fi Quraysh Abd Manaf, mafi daraja ba a ce babba ba daga cikin su, mafi daraja daga cikin su a cikin ainihin wato Qurayshawa shine Abd Manaf, allazi kanat lahu siqaya, wanda shine yake kula da shawar da mutanen Makka da alhazai ruwan Zamzam, war rifada, da kuma tarbar baki, in an yi baki shine yake tsayawa domin ya ainihin tarbe su. Ba'da Abd Manaf, bayan Abd Manaf khallafa ibn Hisham, sai kuma ainihin dan shi Hisham ya ainihin wato gaje shi. Wa huwa awwalu man sanna rihlata ash-shita was-sayf, shine farkon wanda ya tsara musu tafiyar kasuwanci a lokacin ainihin wato bazara da kuma lokacin ainihin kaka, yadda ake tafiya ana fita waje ana kasuwanci, wato da duk kasuwancin su da suke na gida ne. To wannan ainihin Hisham da yayi daga cikin ainihin wato legacy shi, daga cikin ci gaba da ya kawo wa mutanen shi lokacin da ya karbi shugabanci, shine ya tsara musu lokacin kaka da lokacin bazara ana ainihin fita kasuwanci. Wasumiya Hashiman, ana kiran shi ko wasumiya Hashiman, to sai aka zo ana kiran shi ainihin Hashim, likaunihi yahshimu Sarid, saboda yana tara ainihin Asarid. Asalin Asarid kamar matsayin tuwo ne yake, amma hakikamin yadda Sarid yake, tunda ni na sha cin shi, yadda zaka ganshi za ka ganshi kamar burabusko ne, ya ji man shanu sosai. Ya kake ganin burabusko idan ya ji man shanu? Burabusko ya ji man shanu a kwaba shi a kwaba shi, sai ka ga yayi marai marai, gashi yayi yaske yaske kamar tsaki. Asalin haka haifi din yake, amma su da dabino suke yin shi, su hada da ainihin abin nan na alkama, tsakin alkama, wani lokacin su zuba ainihin zuma, to sai a tuka shi, sai ka gan shi yayi yaske yaske haka, sai su rinka cin shi kamar yadda dai ka ga idan aka samu ainihin wato shi wannan biski ko menene wanda na fadi dazu burabusko, in aka zuba mishi man shanu yaji, kaga dai shi ba zai lakyab ba, sannan kuma ba zai karfi ba. To haka za ka ga sun zauna suna ainihin cin shi. Ina fata an gani. To ya kan tattara irin wannan ainihin abinci, babban abinci ne mai daraja wurin Larabawa, kamar matsayin tuwo yake, domin galibi muna fassara ainihin Asarid da tuwo, wato matsayin Sarid a wurin Bahaushe shine matsayin Sarid a wurin Balarabe shine matsayin tuwo, amma ba tuwo bane. Ina fata an gani. Saboda haka fassara shi kai tsaye da tuwo ba tuwo bane, amma yadda kowa ya san tuwo shine babban abinci mafi daraja a wurin Bahaushe, to Sarid shine babban abinci mafi daraja a wurin Balarabe. Ina fata an gani. Menene sunan tuwo da Larabci? Shine galat. To me sunan kunu da Larabci? Galat. Kunu da Larabci Nadida. Nadida shine kunu, yana daga cikin illa da nake faɗa mana ka koyi karatu kai a littafi ko kuma a gaban malamai a jama'a, baka je ka zauna da Larabawa ba, za su rinka fassara maka abu ne a iya yadda fahimtar su take. Ina fata an gane. To ba Sarid ne sunan shi ba, ya dan kwanta mu ne yadda suke kiran shi, amma ba Sarid suke kiran shi ba. insha Allah ta'ala Aminu bashi zuwa darasi na gaba, amma ba sarif suke kiran shi
ba.
Na'am, yawa asida, asida da ayn, aynun sadun, ya'un dal, asida al'asida shine to. Ina fata an gane. Al-Madida kunu shine wata shekara muna tare da wani dan Sudan mai dan raha ne haka. Sai ce ka ji shine sai ya ji dadin kunun bana na azumi, yana cewa Allah ya kai mu wani azumin a sake shan kunu mai yawa. Sai da yana cewa wasmi na madida, wasmi na madida, yana dan yin istikhlalin. Wasmi na madida. Ya Allah ƙaro wasu shekarun don ya sake shan kunu da yawa. Ba wai mai iya larabcin bane, wato mai rahani shi ne ya ɗan juya abin ya mai da shi abin dariya. Madid mene sosai kuwa, sosai kuwa, ina fata an gane. To ina ne yawa, sai malamin yake cewa wasumiya hashiman, sai aka rinka ce mishi hashim. Ina fata an gane. Li kaunihi yahshimu sarida, saboda yana tara abinci mafi daraja. Min hajjaji da ainihin wato alhazai, wasmuhu alhaqiqi amr, sunan shi na haqiqa amr ne, amma saboda wancan aikin tara abinci da yake yana ciyar da alhazai, sai aka koma ana ce mishi ainihin wato hisham ko kuma hashim. Duk abu ɗaya ne dai, ina fata an gane. Kamar dan juma ne da dan jummai, hisham ko hashim. Summa ba'da hisham jaa abdul muttalib, sannan bayan ainihin hisham sai abdul muttalib ya zo. Abdul muttalib ya zo, allazi nasha fi madina, wanda asali shi a madina ya taso. Za mu zo mu tattauna wannan tarihin. Wa kana shabihan bi jaddihi al'ala, shi abdul muttalib din nan yayi kama da kakan shi na can sama Qusay. Wa huwa allazi hasara bi'ra zamzam, shi ne ya sake tona rijiyar zamzam. Yadda tarihin ya nuna, rijiyar zamzam ta bace a zamanin shi. An neme ta aka rasa inda take, sai mafarki ne, mafarki sai je sai yana ta tona wurin, shikenan sai ta bayyana ashe wannan wurin ne. Wa huwa allazi aqsama, shi ne ya rantsuwa ya shawa Allah alwashi. In razaqahu Allahu 'asharatan min alwaladi an yubbiha ahadahuma, ahadahum, yawa Allah alƙawari ya sha alwashi, in Allah ya bashi ƴaƴa maza guda goma, to zai yanka ɗaya daga cikinsu. Yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallama an nafsihi, ga jawabin da manzon Allah ya game da shi kanshi, yace inna na an nasabihi, game da ainihin nasabashi, yace inna Allah astafa min kinana min waladi, wa inna Allah astafa kinanata min waladi Isma'il, a cikin ƴaƴan da Allah ya sa Isma'il ya haifa, sai Allah ya zabi kinanatu, kinanatu din nan namiji ne. Wastafa quraishan min kinana, sannan daga cikin ƴaƴan kinanatu sai kuma Allah ya zabi wani namiji, shi kuma sunan shi quraish, dan haka quraish asali sunan mutum ne. Wastafa min quraish, daga cikin ƴaƴan quraish kuma bani hashim, Allah madaukakin sarki ya zaba ainihin wato bani hashim. Ina fata an gane. Wastafa ni min bani hashim, daga cikin bani hashim ne kuma Allah madaukakin sarki ya zabe ni ya fifita ni. Rawahu Muslim, Muslim ya rawaito wannan hadisi. Ga wani sharhi can a ƙasa a lamba ta biyar, yace qala ibn hisham, babban malamin tarihi ibn hisham yace annabar huwa quraish, annabar din nan da kaga ana cewa ai shine quraish din, annabar shine sunan shi, quraish fa zai zama laqabi ne. Faman kana min waladihi fa huwa qurashi, to sai wanda yazo daga cikin salsala ƴaƴan ainihin shi annabar ake cewa ba quraish. Wa man lam yakun waladuhu, wanda ba dan shi bane daga cikin jikokin Isma'il ko daga cikin ƴaƴan kinana, kuna fahimta, to ba a ce mishi ainihin quraish. Falaysa bi qurashiyin, ba a ce mishi ba quraish ba. Don haka ba duk balarabe ne ba quraish ba, ya kamata mutane su gane. Sai wanda yazo daga cikin ƴaƴan ainihin nabar. Wa inna ma sumiya quraish, to an kirayi quraish, quraish ne waɗannan al'umma, waɗannan ƴaƴa da suka waye gari suka zama al'umma. Me yasa ka koma ana ce musu quraish bi hadha ismi min at-taqarrush, daga at-taqarrush, wa huwa at-tijara wal-iktisab, kasuwanci da neman kudi shi yasa ake ce musu da gan aka ce Qurayshawa to kamar an ce ɗan kasuwa kenan ko kamar yadda ya shahara a ce Alasawa ko a ce ɗan tijara misali wa qala ibn ishaq babban malamin tarihi ibn ishaq ko cewa yi wa yuqalu amma a wata fadar cewa akai إنما سميت قريش بهذا الاسم لتجمعها من بعد تفرقها ويقال للتجمع تقرش يتي أنتي مس قريش أنتي رئيس دوما سودا سبب داد بالسواس سيدا جباكم سكدا وأينها سكهدو يتي كدود سيرة ابن هشام بأينه لتافر البداية والنهاية بأينه ابن كثير زما وطن التفاق دقا سنان أكويس أمكران تنة ya rage daliban makarantar nan waɗannan abubuwa da ake faɗi sai su dauki littafin nan sai su sake karantawa domin nan malamin ya tsukuro maka ne ya dauko nan ya hada idan ka koma ka duba asalin maraji din zaka samu ilimin da yake ya wuce wanda malamin ya dan tsukuro maka anan ina fatan kun gane kamar ga jarida ne ta ruwaito abu sadara uku sai tace ga inda abin ya faru sai kai ka tafi wurin kana tafiya wurin sai ka tattaro labaran da yake su masu jaridar ba su kawo ba don kai ka je tushen magani wa laqad shahida hatta al-a'da bi taharati hadha al-nasb wa rif'atihi hatta maqiya sun yi sheda da tsarkin wannan dangantaka ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma daukakar darajar wannan nasaba faqad sa'ala hiraqan malik ar-rum abu sufyan Herakal wanda yake shine Heraclius da turanci sarki ne na Romawa ya tambaya Abu Sufyan inda ma kana kafiran a lokacin Abu Sufyan kafiri ne an nasbir rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama game da dangantaka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Herakal yace shi dan wane ne jikan su wane ne faqala sai shi Abu Sufyan yace huwa fina bu nasabin shi din nan mai girman daraja ne a cikin mu a lokacin da Herakal yi wannan tambayar ga Abu Sufyan Abu Sufyan kafiri ne baya kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da wannan rashin kauna bakin shi ya takuru zuwa ga furta gaskiya idan ba da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata gurbatuwa cikin dangantakar shi to da sai ya bayyana ta a banda domin wannan lokacin zai ba da sheda ne wadda sheda shi za ta iya sa wannan babban mutum ya karbi addinin nan da mutumin nan ya zo da shi ko kuma ya watsar da addini don haka duk yadda zai yaga ya ɓata mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam don ya faɗa haka din ya ce ya yi iyakar ƙoƙarin ya ɓata mutuncin annabi amma ya kasa ya ce sai can da Herakal ya mishi wata tambaya ya ce yaya yake wajen riƙon alƙawari sai ce to tsakanin mu dai da shi ba wani abu da zamu iya cewa sai dai yanzu muna cikin yarjejeniya ta zaman lafiya amma ba mu san kullagullan da yake ba Abu Sufyan ya ce nan ne na dan iya soka wata magana da za ta rikita Herakal tunda na ce ba mu san kullagullan da yake ba ma'ana akwai yiwuwar shi ba mai rubon alkawari ba ne yana can yana wasu kullagulli wa limakanati hadha an-nasab al-karim lam najid ahadan min a'da'i ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama ta'ana fi nasabihi saboda matsayin wannan dangantaka mai girma ta annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama bamu taba samun wani daga cikin maƙiyin manzo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallama yayi suka game da ainihin wato nasaba shi wa ma'a hirsihi mushaddid ala ikhtilati kulli ma yumkin an yushawwaha sam'atahu tare da irin kwadayin su da suke mai tsanani akan kirkiro duk wani abu wanda zai gurbata darajar shi aw yanqusa min maqamihi sharif ko kuma su kirkiro wani abu wanda zai nakasa darajar shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun ji ainihin nasaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kuma ta'liqin da wannan babban malami yayi sai malamin yace ما سر اختيار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قبيلة ذات مكانة ونسر من مدى ذات المنزو محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى وطا قبيلة ودتك من درجة وطا الأمة ودتك من في بيتيا ما malamin yace la'anna min al-hikmati fi zalika an takuna da'watuhu ila al-musawa wal-'adl qa'ima ala ususin thabita. Me yiwa daga cikin hikimar da tasa Allah ya zabo shi daga mafificiyar ainihin wato al'umma ko kabila, domin da'awar shi ta kasance ainihin wato tana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci, wanda hakan zai tsayu akan matabbacin adalci, matabbacin manufa. Ma'anar wannan magana jama'a, da annabi ya zo daga wata kabila ne wadda take kaskantacciya, sai zo yana kira zuwa ga adalci, sai ya ce ba dole ya kira zuwa ga adalci ba, tunda dama ya taso cikin al'ummar da aka zalunce su, ai dole ya kira kamar Karl Marx. Za mu zo mu ji malamin zai ishara akan wannan. Karl Marx mutum ne wanda ya taso maraya, iyayen shi wato babbannin shi sun wulakanta shi, an tozarta shi ya wulakantu, da ya taso yana kira zuwa ga gurguzu da cewa babu wani wanda za a ce ya fi wani a zamantakewar mutane. Ai daga cikin siffofin da ake aibanta shi da su cewa ba dole haka ba, tun da ya taso cikin talauci. Yanzu ku dubi mafi yawancin malamai masu wa'azi, in ba duka ba, kashi 99% na malamai masu wa'azi musamman a nahiya irin tamu ta Afrika ba ku samu talakawa ne. Galibi da sun fara sai ce kada Allah rabu da su, talauci ne yake damun su, kuma da damun su sai suke gaskata haka sanda suka samu kudi, da sun samu kudi sai su daina wa'azi, sai su yaƙar da da'awa, sai yake gaskata wa mutane zaton da suke a kansu. To yanzu dan girman Allah, mutumin da ya kira ku zuwa ga addini, zuwa ga kyamar duniya, zuwa ga neman lahira, ana nan kuma sai ya samu duniya, sai ko gumi ko ga ya watsar da lahira, tsakani da Allah wannan bai rusa da'awar shi ba? Don annabi ya taso da wannan sura, inda awar annabi ta rushe al'umma ba su shiga uku ba? Na kaji daga cikin hikimar da ta sa wallahu alam Allah ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallama daga al'umma wadda take mai girma ce, don in ya zo ya yi kira zuwa ga ainihin a daidaita jama'a, a yi adalci, sai a gane eh lallai wannan ya zo da sura wadda take za a iya fahimtarta. Ma'ana ɗan shugaban ƙasa ya tashi yana wa'azi, yana kira zuwa ga adalci, yana cewa a daina zalunci, a daina murɗiyar ƙuri'a, a daina kaza, a daina kaza, tare da haka za a samu masoka ko? Amma kuma wannan zai sa wa jama'a gamsuwa, ko kuma a ga ɗan babban attajirin gari ya tashi yana wa'azi. To sai kuma ku duba a zamantakewa irin wannan tamu, yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga gidan mulki yana harkar addini, yana da wahala ka ga ɗan da ya fito daga babban gida ko da anguwa ko gidan da yake gidan masu kuɗi ne, kaga yana harkar addini balle harkar wa'azi. Wannan shi yasa shubha ta yawa akan masu wa'azi a Najeriya, kuma masu shubhohin nan irin wannan tunanin da suke yi sai yake faruwa daga ƙarshe cewa gaskiya ne. Duk in ka je ka zauna da masu kuɗi, da ƴaƴansu, da matansu, da masu mulki, kallon banza suke malamai masu wa'azi da ganin cewa talauci ne da yunwa. Don haka kullum abin da mai kuɗi yake gani, in an ce matsala a wurin wane ce sai ce ku rabu da shi, a ce wane sai ce ku rabu da shi, ya san da ya je ya miƙa mai sadakar 10,000 ya warga da tunanin shi gaba ɗaya, duk wani ra'ayi nashi ya dawo ƙarƙashin hannun shi. Ko kun fahimta jama'a? Don haka ɗaliban ilimi sai ku yi taka tsantsan, ya zama ba wai talauci ne ya sa ku neman ilimi ba, ba kuma talauci ne ya sa ku shiga harkar da'awa ba, balle daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinku, ya gaskata wa mutane asalin tunaninku, ya ƙaryata wa mutane abin da bakinku yake faɗi. Shi ne duk lokacin da ka fara wa'azi, duk wani zargi za a yi maka, to sai ka natsu. Shin manufar ka mai kyau ce? Eh, to ka ci gaba a kanta. Mummunan manufa ce? Eh, to ka gyara ta. In ba haka ba za ka buɗe wata kafa wadda wannan kafa Allah kaɗai ya san inda bala'in ta zai kai al'umma. Malaman da suka fara da'awar sunna a ƙasar nan shekaru 30 da suka wuce, in ka ɗauki layin su Malam Abubakar Bello, aka zo aka bi su da yaƙinin cewa waɗannan masu gaskiya ne sun zo gyara. Bayan lokaci kuma sai suka waye gari, asalin abin da yasa suka shahara jama'a daga jama'a shine ne bin gaskiya, sai aka same su da ƙarya, riƙon amana, sai aka same su da cinta, fadar gaskiya sai aka same su da fada da ita, yadda da gaskiya sai aka gane su da kinta, gudun duniya sai aka same su da neman ta. To yanzu duk wanda ya taso ko sauraren shi ma mutane ba sa yi, su jin me ya zo da shi, su waɗancan an saurare su saboda sun bayyana ne a daidai lokacin da wasu mututa sun zo sun dumi malafagen. To da suka zo suka ce gaskiya sai aka saurare su, daga baya sai Allah ya tona asirin su ashe maƙaryata ne. To yanzu duk wanda ya taso cikin gaskiya jama'a sai dai ya bari gaskiyar shi ta kubutar da shi, amma kar ya ce zai mutane bayani shi ne gaskiya ne, yana bata kan shi lokaci ne, kuma duk shubhar da aka faɗi a kan shi kar ya tsaya bata lokacin ba da ansa a kanta, ya bari aikin shi ya gaskata wa mutane. Amma ina tabbatar muku da cewa duk wanda zai tashi yana wa'azi daga shekaru biyar, shekara goma ma da ta wuce daga lokacin da aka fara siyasar 1999 zuwa yanzu, duk wanda zai tashi wa'azi za a zarge shi da cewa neman kuɗi yake, za a zarge shi da neman mata, za a zarge shi da neman mulki, za a same shi da nuna son iyawa, za a zarge shi da duk waɗannan abubuwan. To kada ya bari a same shi a gaskiya a aikace akan waɗannan abubuwan in dai ba su ne ba ma suka tayar da shi ba. To amma in ya bari aka same shi, to shi kuma ya ƙara buɗe ƙofar da gobe bari ku ji ba za a sake barin wani ma yayi wa'azin ba, dan yanzu zaka taso kana wa'azi, saurare ne ba a yi, yanzu ba wani mai kuɗi da yake saurarenka a matsayinka na mai wa'azi ko mai mulki ko makamantan haka. A shekaru 30 da ta wuce kuwa jama'a masu mulkin sun tsorata, masu kuɗin da su ake tafiya, a yanzu ko masu kuɗi duk sun ja baya da masu mulki, saboda sun ce maƙaryata ne. Nan suwa ne suka zo muka ba su kuɗi su gina masallaci, nan suwa ne suka zo mu ba su kaza su yi kaza sai mu gane ƙarya ne, nan wane ya zo muka ba shi kaza ya gudu, nan wane ya kaza, nan wane ya kaza, nan wane ya kaza, duka sun riga sun lalata harkar. To yanzu ka tashi za ka yi abin zama a bakka, amma ba a sauraron ka. Ya rage wa ƴan uwanka ustazai da talakawa da waɗanda suke cikin frustration su taru su saurare ka. To idan kai kuma cutarka ta bayyana, to bala'in da za ka buɗe shi ne nan gaba za a hana wa'azi, za a ce ba wani ɗan iska da zai zo ya ɓata mana lokaci, tunda kuma lalatattu ne irinmu, ku zauna mai ta lalacewa, ku je ku samu ƙasar Libya abin da ya faru kenan, ku je ku samu ƙasar Morocco abin da ya faru kenan. A ƙasar Libya da ƙasar Morocco ba wani matashi da zai tashi yana wa'azi, ba ka da ƴanci. Sai ce me za ka faɗa, duk abin da za ka faɗi wani ya zo ya faɗa mun ga ƙarshen shi. Sai da aka yanzu a Libya babu wani matashi ƙwaya ɗaya da zai miƙe ko ranar Juma'a ne ya fil khutba. Haka ƙasar Maghrib, ƙasar Morocco, duk abin da za ku yi kawai ku je ku yi ta musu ƙunutu kuna tsine musu a gefe ƙoro, saboda sun jaraba sun ga rashin gaskiya, sun jaraba sun ga cuta, sun jaraba sun ga ƙarya, su ba wanda zai ɓata musu lokaci. Akwai ƙasashen da sun kai matsayar da yanzu idan ba ita gwamnati ce ta ɗauko ka ta ce zo kai wa'azi ba, kana fara wa'azin ko me kake faɗi ya kama ka a rufe ka, domin masallatan ƙasar ma gaba ɗaya a hannun gwamnati suke. In za a kira sallah daga ainihin gidan gwamnati ko daga wata tasha ko za a bugo ainihin duk masallatan sai su ɗauka ta hanyar lasifika, ba wani labari da zai zo ya buɗe masallaci. Wakilin gwamnati yana nan da mabuɗi a hannun shi, da ya zo ya buɗe muku ku shiga ku yi sallah, kuna gama ya ce hayya ku tashi ku fita ku rufe masallacin. Idan ɓera da sata to daddawa ma da wari, ya kamata ku gane haka. A nan ƙasar Cote d'Ivoire me ya faru? Musulmi ne suka rikice fada tsakanin musulmi ahli sunna da ƴan dariƙa, shugaban ƙasar ba musulmi ba ne, ya ce a je a nemo waɗanda suke daga garinsu addinin nan ya zo su zo su raba gaddama. Da suka raba gaddama me ya faru? Sai ya bayyana cewa musulmi ahli sunna sun ce kan gaskiya, don haka sai aka ba da doka, doka al-malakiyya, doka daga gwamnati cewa an hana mutanen ɗariƙa su yi ibada ɗariƙa a ƙasar. ahli sunna suka yi ta murna gwamnati ta ja su jika sai aka same su da cin amana a wajen kuɗi cin amana a wajen magana rashin tsari a wajen gudanarwa rashin kan gado a wajen mu'amala da masu mulki shikenan sai aka watsar da su sai zama yanzu gwamnatin ba ta yi da kowa sai kuma aka koma ana mata kuluci cewa tana faɗa da musulmi idan tsira da sata daddawa ma da wari ina son ku rinka tuna wannan salon magana a duk sanda kuka samu kanku a halin an ce mai mulki kaza yana faɗa da malamai ko yana faɗa da addini ku fara nazari anya ba su malaman ne suka fara faɗa da addinin ba anya ba su malaman ne suka buɗe ƙofar faɗa da addinin ba ko kun fahimta jama'a yau akwai mai kuɗin da ya ce bayan Mala Abubakar gumi har abada ba zai sake mutunta wani malami ba me yasa Mala Abubakar gumi ya nuna mai gaskiya ya nuna mai amana ya nuna mai nagarta wasu da suka biyo baya sai suka nuna mishi cin amana a halin ya amince da su ya girmama su suka wulakanta shi suka wulakanta kansu saboda haka yadda musulmi ke kallon kare a hannun bakuli haka wannan ne kuɗi yau yake kallon malaman ahlus sunna shi kuma yace ba zai sake yadda da ba zai yadda da yan dariƙa ba ahlus sunna da yadda da su kuma ne musu kallon karnuka ne ba su da daraja to ya kamata ku tsaya ku fahimci waɗannan maganganun da kyau domin darasi ne muke munasaba ce ta kawo kuma rashin tarbiyya a cikin ainihin wato bin manhajiya ta da'awa ko ta koyon ilimi ita ta kai waɗannan malaman ga haka wato duk sanda kake malanta ka gane cewa ba kana ɗauke da mutuncin kanka ba ne kana ɗauke da mutuncin kanka ne da na addini da kuskure to yana wakiltar kuskuren musulunci ne da kuskuren musulmi da makamantansu kuma wannan tunanin ya riga ya shiga cikin matsayin mu na cikin gida da na waje yau duk abin da Kirista ya kwaya ɗaya babu wata jarida da za ta buga ta ɓata sunan Kiristoci a haka amma yau duk wani kuskure da musulmi ya yi za a buga a matsayin cewa wannan kuskuren dama haka musulmi suke ya ce dama haka suke ai annabinsu ma haka yake ai kazansu ma haka yake kaga kai kaɗai ka gaya har annabinka zagi ashe idan ya kasance gaskiya ne tsira yana da fata amma kuma daddawa fa tana da wayi to mu tsaya mu nazarin waɗannan maganganu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shi ne sai malam yake cewa walau sadrabba fi ilmin li halatin nafsiyya ba wai ainihin fushin zuciya ne ya tayar da annabi ya tashi wa'azi ba aw makanatin ijtima'iyya ko kuma fushin halin da ya samu kanshi ina son ku fahimci wannan jumla don da yake cewa لعل من الحكمة في ذلك أن تكون دعوته إلى المساواة والعدل daga cikin hikimomin da yawa akwai kasantuwar da a washi ta kasance yana kira ne zuwa ga daidaita al'umma da kuma adalci qa'imatan ala ususin sabita kuma ita da awar ta tsaya akan ainihin wato asasai wato foundations an gano waɗanda suke tabbatattu walau sadrabba fi'lin li halatin nafsiyya ba wai ya tashi da awa bane saboda fushin zuciya wanda shi an zalunce shi ne ya tashi ne da awa don ya rama aw makana ijtima'iyya ko kuma ainihin wato fushi ne na matsayin da aka ajiye shi a zamantakewa yanzu misali jama'a akwai wani dan wata jiha da ya zo garin Kaduna ya kafa jarida me yasa ya kafa jaridar me ma ya kawo shi Kaduna tukuna zaɓe ya tsaya da ya tsaya zaben nan sai ba a zaɓe shi ba ko kuma aka zaɓe shi sai aka murɗe mishi ƙuri'a da aka murɗe mishi ƙuri'a sai zauna a garin ana ta rikici da shi da waɗanda suka murɗe mishi rikici ya tsanani sai ƴan uwan suka ba shi shawarar ya tashi ya bar gari da ya tashi yana bawa Kaduna sai ya kafa kamfanin jarida to da ya kafa kamfanin jarida kullum a jaridar shi sai ya samu koda fadara uku ne wanda sai ya faɗi ya taɓa kan magana zuwa ga waccan ainihin gwamnati ta waccan jiha tasu to yanzu wannan raddatu fi'il ne
nane nafsiya, ma'ana an bata mishi rai ne shi yasa yake haka, ko kuma ne, ko kuma makana ijtima'iyya, matsayin da aka aje shi, kuma shi ne Karl Marx din. Kamar yanzu misali jama'a, misali yanzu akwai duk inda ka je a kasar Hausa ko wata kasa ma za ka samu wasu mutane wadanda aka ture su gefe guda ba a yi da su a halin yan kasa ne. To waɗannan irin mutane duk sanda suka samu wata dama na su fada ko su tayar da wata da'awa, za a ce wannan matsayin da aka aje su a unguwarsu ne ko a garin su shi ya kai su zuwa ga haka. Dan haka Turawa da suka zo, irin da waɗannan mutane suka rinka bi suna ɗibowa suna aiki da su ba dan komai ba, saboda Bature ya zo gwamnatin wurin ta yi fada da shi. To amma ita gwamnatin wurin akwai wani da ta ture gefe guda ba ta yi da shi. To idan Bature zai sai haɗa kai da waɗannan mutanen sai yaƙi wannan gwamnatin. To asali yanzu mu ya kai yankin yadda wani bare ya zo baƙo suka haɗu suka yaƙi gwamnatin ƙasar shi sai don aje shi da aka yi a wani gefe guda ba a yi da shi. To ina son a matsayinku na masu da'awa, ɗaliban ilimi masu wa'azi, to ku lura da wannan, musamman a halin da Najeriya take ciki a yanzu. Akwai jirme da yawa da ɗan siyasa da wasu attajirai suke yi wa masu wa'azi saboda sun mai da su wawaye. Ɗan kasuwa ne yana ta neman kwangila a wurin gwamna bai samu ba, sai koma gefe guda yana ta ƙirƙiri. Yin yin nan ya zo wa'azi masallacin ka sai duka ɗan yi magana akan gwamnatin nan shi kenan, sai zo yinka sai daɗa wandon shi da ta wurinka ya ta ƙara maka da labarai, ya ta ƙara maka da labarai, ya kawo maka lasifika masallaci, ya kawo maka kaza, ya kawo maka kaza. Shi abin da yake so kawai ya mai da kai kai ne kafa ko jututun yaɗa tashi manufar. Me ke ke manufar shi? Faɗa da wannan gwamnatin. Kai kuma da yake ɗan zo ne baka nuna ba, sai ya gama kai ka ya baro ka, shi da ya kauce shi kenan, kai kuma sai a rufe masallacin ka a faɗa da kai. Ki dole ne matasa su tsaya su lura da wannan. Idan mutum ya zo maka yana tsuma, ya kamata ka natsu. Me manufar shi ne shi? Me yake tafa da shi? Amma kawai da mutum ya zo ya nuna shi naka ne yana tare da kai, sai ka anshe shi ba tare da ka tsaya ka yi editing ɗin shi ba. Ka dubuwa ya ike, ka fuskanci wanke wata manufa ta kawo shi, sannan ka ne kana lura da yanzu kai ɗin menene matsayinka a ranar da ka zo da wani ra'ayi wanda ba ya da shi. Inda za ka gane ba ya bin ka yake ba, akwai abubuwan da ka faɗa sai ya shiru, don ba ya kaddara, don bai ji daɗin waɗannan ba. Ashe ba tare yake da kai ba, yana tare da waccan manufa ta shi ne da kake yaɗawa. Amma abin da kai kuma yake taka manufar ne ba ya tare da shi. Don haka sai ku yi taka tsantsan akan wannan. Musamman a yanzu da aka taho za a yi zaɓuɓɓuka ɗin nan, lallai ne akwai buƙatar jama'a a kira wani taro na ƙara wa juna ilimi da wayar da kan ustazai da limamai da masu ainihin wa'azi, domin 'yan siyasa suna da irin wannan makircin jama'a. Kar ku manta 2007 jama'a, akwai ɗan siyasar da kullum tsakanin Magariba da Isha kowa ya mata su ya zo wurin karatun mu, kowa ya mata, sannan zai zo da kuɗi ya tafiyan kaset. Tun da ya ci wannan zaɓen, ba mu sake ganin shi ba. 2003, tun da ya ci wannan zaɓen jama'a ba mu sake ganin shi ba. Ya tafi majalisar dokoki ta tarayya, ba mu sake ganin shi ba sai ranar da kuma ya taho 2007 zai tsaya takarar gwamna. Sai na zuwa wurin wa'azin dadoji, ba kullum da Magariba wurin karatuttuka da ake yi za ka gan shi ya zo. Ko ba ya makara baya garin Alhaji za ka gan shi ya zo. Duk a wannan lokacin ustazai suna ta jin daɗi, duka ko karen ban saka mishi fuska ba, har ustazan ba sa jin daɗi, ya mutum ya kawo kanshi kaza kaza kaza, a'a manufofinsu suka fito kawai, in suka cimma shi kenan ba iyayensu ba. Ta haka 2011 ɗin nan akwai wasu waɗanda suna nan sunansu ‘yan adawa a cikin siyasar da ake gudanarwa, sun sha alwashin za su zo su haɗa kai da ku. Idan suka haɗa kai da ku don su samu su fisbe mulkin, in suka fisbe fa ku ma ba ruwansu da ku. To sai kun yi taka tsantsan, dauka cewa yamman fage na wa'azi shine gidan rediyonku da kuka kafa. Don haka duk wata manufa da ba ita ce taku ba, to ba za a yada ta a wurin ba. Duk wani gidan rediyo da ke duniya kirarin shi kenan. An kafa shi ne don a yada manufar da masu shi suke da ita. Duk wata manufa wadda ba tasu da ko za a biya kuɗi ba sa yadda a yada. Ka tafi gidan rediyon gwamnati ka ce za ka biya kuɗi, amma kana so za ka ba da wata lacca ne ta musamman akan kurakuran da gwamnatin ke tun daga sanda aka kafa ta har zuwa lokacin da za ka yi wannan laccar, amma ko miliyan nawa ne za ka bayar ba za su yarda ba. Shi ko shugaban gidan rediyon da ya yarda haka to ya yi amadadin aikin shi. To amma duk wani gidan rediyo ba ya rage maka ba na gwamnati, ka je ka shiryo wani darasi na musamman ka ce ka zo ne za ka faɗi irin alheran da wannan gwamnatin ce, amma fa duk abin da ke rubuta ta ƙarya ne duka. Ka gani inda su ba ka fage ba, idan kuma suka hana ka fage je ka samu wani cikin mutanen gwamnati ka miƙa mai takardar ya karanta ta ka ce ranka ya daɗe abubuwan da kuka aikata ne na alheri a shekaru bakwai da suka gabata. Ke nake so zan yi amfani da gidan rediyo in bayyana ku mutanen kirki ne domin a fito 2011 a zaɓe ku, amma shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya nake yi. Shi gwamnan ya karɓi takardar ya fi shugaban gidan rediyon sanin ƙarya ce, amma sai ce shugaban gidan rediyo ya ce ƙarya kake ne a kira shi yanzu za a buga waya. Mutuwan nan da ke zama da daga nan ne za ku gane waɗannan masallatai na juma'a da waɗannan dandali na wa'azi su ne gidajen rediyoyinku. Duk manufar da ba ta ku ba kar ku yarda a yaɗa ta, in ba haka ba za a rusa. Allah ya kiyaye. Amma malam yake cewa salau lam yakun muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hadha an-nasbi ar-rafi, domin ba muhammad bai kasance yana da wannan nasaba madaukakiya ba, la wajadna man yaqulu, da lallai mun samu wanda zai ce inna muhammadan innama yutalu bidumastaqabahu, muhammad ya zo yana neman abin da ya rafa ne kawai, talauci ne da mai shi yana nema. Li yurda itibarahu litijna'i, dan ya dawo da darajar da za a kalle shi da ita a zamantakewar garin su ko anguwarsu, yana yin haka ne don ya samu daraja. Wa laqad ra'ayna katiran min ad-da'awat al-munharifa al-batila, yake domin da yawa mun ga da'awoyi masu yawa waɗanda suke karkatattu ne na ɓarna. Kanat da'awatuhum sada, da'awarsu ta kasance ainihin kunguwa ce, liwaqi'in sayyi, ga wani hali mummuna ko lima ashuhu, wanda suka rayu a ciki. Fa masalan, malam yake ka ɗauki misali al-markisiyya al-mulhida, ka ɗauki ainihin ɗabi'a ta ainihin kalmat marxism ko wannan ainihin wato karkatacciyar da'awa, da'a ilaiha rajulun asha mambuban fil mujtama, wani mutum ne ya kira zuwa ga wannan da'awa wanda ya waye gari an watsar da shi ne ba a yi a zamantakewar, ya taso maraya ya sha wahala har ya girma, don haka sai ya girma a cikin fushi da jin haushin jama'a. Amma waɗanne jama'ar? Masu mulkin. Don haka sai ya tashi yana kira zuwa ga Samaniya. Ina fata an gane, ba shi fa'ara ba radda na itibari li nafsihi, sai ƙoƙarin dawo da darajar da ya rasa ta ga kanshi, bi hadhihi da'wa, ko ga wannan ainihin da'wa allati tuwajibu ra'sa maliya, wadda take fada da ra'sa maliya. Menene ra'sa maliya? Capitalism. Capitalism sai zai yana kira zuwa da gurgudu. Capitalism shi ne jari hujja, in kana da kuɗi ka fito takara mu zaɓe ka, in baka da kuɗi ka tsaya gefe guda ba ma yi da kai. Idan gidanku babban gida ne mu ɗauki kwamishina mu ba a mutan gidanku, in ba haka ba fa ba ruwanmu da kuku talakawa ne. Shi ne asalin capitalism, ina son ku gane. Duk waɗancan theories da ke cikin capitalism a ɓangaren economics ƙaddara haka ne. Waɗanda ake cewa wane ne Scottish, wane ne Adam Smith, Adam menene World of the Nation, duka aje wannan ababen economics. Amma ababi na leadership menene capitalism yake nufi? In kana da shi ka zo, in baka da shi ba ma yi da kai. Obama da kuka ganin shi talaka ne ɗan talaka, manomi dan manomi mai diga dan mai diga amma sai dagi sai karatu sai Allah ya mishi baiwa lokacin da ya fito ya tsaya takarar sanad a kan layinsu ma dariya ake mishi da shi da yan gayin anguwarsu suka tsaya domin da ya shigo jam'iyya ba ka zai primary sai ka jefar da shi amma sai ya shigo yake da shi fa sai ka jefar da shi tana primary ne da komai saboda kai gani ake dan iska ne to amma akwai damar dan takara ya zo ya tsaya shi kadai don haka da ya zo ya tsaya shi kadai daga shi sai matasan anguwarsu shi kenan sun jama'a sai suka zaɓe shi sai aka ba shi kun bi dalilin da ya zama sanata sai da aka bai zama sanata a ƙarƙashin wata jam'iyya ba ki sai amfani da wannan matsayin da ya kai waɗancan masu kama karya sai durƙusa su saboda yana da baki ya iya turanci ya karantu ya san tarihi ya iya makirci kuma ya haɗa kai da ƙasir gunan yahudawa don ya cimma tashi burin sai kuma su cimma nasu burin don haka sai biyar ragar daga biyu waɗannan sai suka yi rayu lokacin da ya fito zai tsaya takarar shugaban ƙasa to a nan sai ya zama manya ne ke dariya ba talakawa ba ne domin su sun ɗanɗana sun ga irin dariyar da suke ga abin da ya zama manyan da suka ba suna dariya shi kuma sai koma wurin talakawa sai rinka house to house campaign in ya je zauna da kai da iyalanka sai ce ya zo roƙon alfarma biyu ne a wurinka alfarma ta farko shi ne yana roƙon ƙuri'arka da ta iyalanka sannan ko kuma a matsayin mai gida yana roƙon dala biyar dala biyar abin da yake roƙo kenan yau ce dala biyar a kudin Najeriya 750 ko duka abin da yake roƙo kenan to mafi yawancin Amerikawa sai su ce sun yi mishi alƙawarin za su yi mai duka biyun domin mutum ya zo har gida ya zauna da kai ya ce abin da yake roƙon arzikinka shi ne kawai abu biyu shine ka bashi ƙuri'arka sannan ka bashi dala biyar nuna ce dala biyar ga mai gida da ba zai iya bayarwa ba ko da a kudin Najeriya ne shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa ya zo gidanka ya ce yana roƙon arzikin naira 1,000 sannan kuma yana roƙon arzikin ƙuri'arka don haka da wannan irin ainihin iya siyasar tashi ya bi sai ya kai ga wannan halin to yanzu wannan halin da ya kai ga dake ku dube shi baƙin fata ne ya tashi cikin wahala da ƙasƙanci ya fuskanci danniya idan haka yanzu yana ta ƙoƙarin shimfiɗar da platform wani yanayi wanda nan gaba irinsu da za su taso da ba su fuskanci wannan matsalar ba domin ba ma wani magabacinsu da ya daɗe baƙin fata ɗan gwagwarmaya ya daɗe yana cewa ina da mafarkin da nake yi wanda wata rana sai al'amari ya zo hannunmu a ƙasar nan kuma sai an samu gyara ta hanyar mu idan kun fahimci wannan jama'a wannan irin ainihin wato da'awar da Karl Marx ya taso da ita ya taso da ita ne domin ya rugurgiza wannan tsari na capitalism a cikin system of governance a tsarin gudanar da mulki yanzu girgizo ake a Najeriya idan ka ga an ɗauki kwamishina an baka jari hujja an ga an ɗauki kwamishina an baka ƙarya ne an ga gidanku wani babban gida ne ko dai na ɗaya lokacin da aka zo zaɓe kun ɗibo kuɗi kun bayar ko an yi amfani da wani fili naku ko kuma kuna da kalma da za ku faɗa wa jama'a amma ba cancanta ba ce idan ba ana zaɓo kwamishinoni ne a jiha a gwargwadon cancanta da ministocin jama'a da Najeriya a yanzu ta zama wata iri ina fata an gane amma an zaɓo ka ne an sa ka kwamishina ko gwamna ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ko minista a matsayin kai kana wakiltar wata al'umma taka ne yadda ta gabatar da wani abu don haka akwai yankin da an tattama mukamai an ba su wasu yankin kuma komai ba a ba su ba saboda ba su da komai duk wannan yana daga cikin capitalism a cikin tsari na gudanarwa to wannan ainihin mutum da ya tashi da irin wannan rayuwa sai tashi yana fuskantar wannan capitalism sai kirkiro ne sai kirkiro ainihin girgizo din nan shi ne communism sanya kowa ya zama daidai da kowa ne. Idan wani mai mallaki mota daya, to kowa ma sai in zai mallaki mota daya, amma ba haka da zalunci ne, wani yana da mota, wani yana da babur, wani yana da keke, wani a ƙasa yake tafi, wani yana karɓan 60,000, wani yana karɓan 6,000. Dole ne a daidaita jama'a. Yanzu ka ga Karl Marx da ya da'awa zuwa ga wannan, kowa ya san cewa raddatu fi'il ne imma nafsiya wa imma ijtima'iyya. Sai ke cewa fara da radda na itibari li nafsihi, sai kokarin dawowa da kanshi daraja wadda ya rasa, bi hadhihi ad-da'wati allati tuwajibu ar-ra's maliyatan allati iftaqadaha fi hayatihi. Ta hanyar wannan da'awa wadda ya tayar da ita don ta fuskanci wato gurgugu, don ta fuskanci ainihin wato abin nan ko jari hujja wanda ya rasa a ainihin rayuwar shi. Ko kun fahimta jama'a, duk waɗannan da za ku bi suna cewa su suna tare da talakawa, su ne ɗan adawa, su ne kaza, su ne kaza. Ku rinƙa tunani ustazai, ku je ku binciki lokacin da suka riƙe mulki sun yi wannan adalcin da suke faɗi. Yanzu don sai rasa ne sai suka dawo wurinku. To ina son ku gane, wannan yana daga abubuwan da har yanzu ustazan ba su gama ganewa ba, ba su gama ƙwarewa a kai ba. Ko wani abu ne za a iya bayyato ka wa'azi, wasu mutane za su iya neman ku taho saboda sun ga suna da wata manufa da za su cimma a kanka, amma ba manufa ku ɗaya da su ba, kamar suna amfani da yau takkale ta ƙuruciya. Bari in gaya muku jama'a, Malam Abbas Isa Lawa ya kusan shekara 15 da ta wuce ya same ni har shago a kasuwar mukiya, sai da ya sami tukuna ya rabu ni ya nuna duk zariya babu kamar ni. Ina da nan na bin shi yau shekara 15, 1995, ya ce za su buɗe masallacin juma'a ne, don ka duk zariya babu wani matashi mai karatu wanda ya iya da ya cancanta irin ka, don ka mun haɗu akan cewa kai za mu na ɗaliban. Ya take da ni sai mace mun ce eh mace ba mai sha'awar limanci, mace wannan karanta amma ni da sha'awa take gano. Ina yanke ne don kai ta zama mini dole a cikin addini, amma magana limanci ba ta ba ni sha'awa. Ya kaɗa ya raya na ce a cikin nan sai tashi ya tafi. Bayan kwana biyu ashe masallaci ne wani farfesa ya gina a gefen gidan shi a cikin GRA, sai ne ya faru sai ya ainihin shawarar a mai da masallacin masallacin juma'a. Shi profesa ne dan boko ne kai, ba ruwan shi izala da riƙa addinin ma ko ma ne ne dai aikaku ne dai. Sai aka ba shi shawara, in muna so masallaci ya rayu to izala zai ba. To sai ya zama yana mu'amala da izalar, amma shi bai tantance izalar mata ka su biyu ba. Da sanda zai ba da masallacin sai ya kira waɗannan da yake mu'amala da su da waɗannan, sai zama ashe ya firka ne. Akwai in izalar Kaduna, akwai Najas a ciki. Ya ce to ya ba su masallaci su je su ainihin wato tsara yadda za a rinka yin sallar juma'a. To ganin ɗan boko ne ba yi cikin hayaniyar addini, sai ba su bayyana mishi ba, to ai mu waɗannan mu ne kaza, su waɗannan kuma su ne kaza, to su wa kaza, sai ba su bayyana haka ba, suka dace suka nuna su ɗin nan abu ɗaya ne, tunda shi dama yana mu'amala da waɗannan. Yana mu'amala da waɗannan bai san cewa izalar tasu ba iri ɗaya ba ce, don haka tunda an ba shi shawarar ya ba izala sai ga wani ai izala ne, kuma ina mu'amala da shi yanzu wani ma izala ne yanzu, sai suka zo sai ce gashi gashi. To sai ɗaya daga cikinsu mai wayo sai ce to ni izala kamar ɗan tsaki ne idan uwarsu za ta waye su, sai mun yi faɗa tukuna, don haka za mu yi faɗa. In ka ji muna faɗa kai shuru ba komai za a yi ya wuce. Wanda ya faɗi wannan magana shi ne shugaban izala na sabon gari Malam Abdulhamid. Don haka sai aka tashi aka tafi, aka tashi aka tafi. Malam Abdulhamid suka je suna shiryo masallaci da liman, Malam Abbas Isa Lawa suka tafi suna shiryo masallaci da liman. To ina son a nan ban taɓa tsayawa na keɓe wannan tarihin ba sai yau. Ina son a nan ku marmaza ku gane hikimar da ta sa Abbas Isa Lawa ya zo ya ɗauko ni. saboda ni abin na rikici ne ni kuma dan rikici ne haka suka fassara in zo in biya musu bukata in yi rikici da su malam Abdulhamid in masallaci ya tabbata na bangaren su shi ke nan sai a cire na fesa wanda suke so kun fahimci wannan to har yau ustazai ne muku haka da ku ga shi yasa wallahi tallahi ma rantsu da Allah har ta sai ustazai ne wallahi ba da wasa ba saboda matashi zai taso akwai alheri ta tare da shi amma muna bi masarranta sai su nishi sai su ga sai su rubu da shi bayan kwana biyu sai su je tar da shi a san da Abbas Isa Lawa ya same ni da waccan maganar cewa ni ne na fitowa ni na fi dacewa ni na cancanta za su naɗa mini nan na rantse da Allah ban ma san wancan labarin rikicin ba ban sani da balle ya sa ya kace a'a kawai Allah ne ya taimake ni kawai muke a na taso daga muciya zan tayo masallacin ƙofar gidan Haruna Danja domin sallar juma'a akan babur ɗina na biyo ta GR idan nan nake ni don ya fi rashin gosulo sai na ga ɗan agaji da uniform ɗin izala wani ɗan cikaji ɗan bariya a tsaye da na tsaya mai gaisa na ce zan je masallaci ne sai ce ai nan ma ga masallaci an buɗe sai na ce a to alhamdulillahi sai takin mashin ɗina don haka sai na zama daga cikin na farko in ma ba ni ne na farko ba don kusan 11-12 ne tsalla sai ni alwala na shiga masallaci na zauna aka zo aka yi sallah yana mai limanci shi ne malam Abdulmumin wannan ainihin na'ibin limamin masallacin abin da Hauwa da aka idar da sallah sai malam Abbas Isa Lawa sai ya tashi sai ya murɗe ɗan agajin nan ɗan zariya sai ya kwace kuɗin taimako da ke hannun shi ina ganin haka sai na tayi sai na gari kakanni na zan fita sai malam Saliha kudu ya ce zaina sai na ce a'a ya ce zaina sai na ce to sai na zaina abin sa har na fita ne ma ta wunde malam Saliha kudu ya leƙe ya ce dawo na ce a'a ya ce dawo sai na dawo zauna dan zariya sai ya leƙe ya dubi malam Abdulhamid ko malam Saniya kuma ba na iya tunawa ya ce shugaba ka ƙwatan min ƴanci na da kuma haƙƙi na da wannan ya murɗe sannan kuma ka karɓi kuɗin ka nawar mini sai ya ce a saurara to a nan wurin ne malam Abdulhamid ya ba da labarin yadda karɓan masallaci take da wancan tarihi da na gaya muku a lokacin ne na ji labarin da duk aka gama wannan tattaunawa ƙarshe su Abbas Isa Lawa sai suka wayi gari sun yi asarar masallaci da samu ba to a babi na dacewa me ya kamata tun da dai har sun ga dacewar a yi masallaci a wurin sai su zo a ci gaba da sallah da su don bari ku ji lokacin da malam Abbas Isa Lawa ya zo ya same ni a can shago na a kasuwar mutiya kun san da yadda ya fara sai ce yanzu kamar ƙaramin masallaci ya halatta a yi sallar juma'a a ciki yana tambaya ta ne a matsayin istikhari ko neman fata yace in dai iya abin da kake da shi kenan mutanen ya halatta saboda sun suna da masaniyar malikiya ta ce ba a sallar juma'a sai a ƙaton masallaci wanda yake da ƙaton jin to amma kai tun da ba malikiya kake ji ba kuma za mu yi amfani da kai kun fahimta abin da ke saboda haka nake in dai abin da mutane suke da shi kenan kuma bukata ce ta kama mutai ana yin sallar juma'a hatta a fili ba babu ma gini na masallaci balle an samu dan wani gini Allah ga naka babu ne sai da haka kun ji malam Abbas Isa Lawa madadin su haƙura su zo su gaba da bin sallah ko da sake sallah a masallacin da ta ranar ni kuma ba su sake nema na ba sai suka je sai suka samu wannan dan mutsulin masallaci a Park Road shi ne sai suka fara sallar juma'a da nufin shi ne ke wakiltar masallacin idalar Jos na juma'a a Italiya to na zai da labarin a nan ne ta aliki ne ya dalilin kawo labarin ba kaɗai labarin nake so in baku ba a wancan lokacin kun ga sun so su amfani da ni idan aka ji aka yi wancan rikici masallaci ya tabbata nasu eh shi kenan bayan kwana biyu ne kuma sai ce ta aka da dan kungiyar mu dan ne kuma sharadin mu da wanda zai mana miranci sai dan kungiyar mu kuma a daidai wannan lokaci da Dida Abbas Isa Laya muna da wata dafar na ka tsakanin mu tare da cewa yana daga cikin mutanen da yaje gida na inje gidan shi dafar na kan da muke da ita ita ce da yadda da matsala aljanu da gaba daya ta yadda da ita ba har akwai lokacin da muna zaune a falon gidan shi da ya tsago magana sai na tashi na dauko majmu'ul fatawal kubra ta Ibn Taymiyyah na buɗe mishi a nashi da littafin a gidan shi a falon shi na buɗe mai ya karanta sai ce a wannan ba aya bace ba hadisi bane sai nake magana malaman fiqh ce ka daina yadda da magana malaman fiqh kuma ina fata an gano ina nuna muku yadda mutanen nan suke yi wallahi sallahu kuyi taka tsantsan me yasa Abbas Isa Laya shi da zai zama limamin da a lokacin me yasa kuma ba za su ɗauko wanda ya dace ya zama limamin da a lokacin suna da su da yawa a cikinsu to haka ko a yanzu matasa idan ba ku yi taka tsantsan ba kai ne za ka taso kana matashi kana da manufa sai su ɗauko ka in ka gama cin burin da kai shikenan sai su watsar da kai sai da ne yi mabugawa Aminu don rawaya wani lokaci na faɗakar da shi game da haka saboda izala ta fara saka shi a cikin tsarin malaman wa'azinta kamar shi saboda ƙananan shekaru da rashin gogewa a cikin fage yadda cewa ai daraja ce kamar shi ɗin nan ɗan shekara 32 ko 34 an ɗauke shi an ɗora shi a wannan ƙaton mimbari yana ta wa'azi ana kabbara bayan kwana biyu sai a ce an kore shi sai an gama ɗora ka ɗin an nuna ka jama'a sun gan ka ka gan su ka ji daɗi an koma a garin ka ana cewa ta a yanin ku ya zama kaza shi jinin sai a ce to amma ka ga kuma irin wannan fatawar da kake yi ta saba wa ƙungiya irin wannan kaza kana karantar da kaza kuma kana kaza sai da aka bayan kwana biyu kuma sai ku ji suna yi juna rabbi don haka ka tsaya fasda abu na to umar wa a rid anil mushrikin din ma ka fauna kal mustahzi'in ya kamata ku matsu da kyau wallahi amma wallahi in rawar kai za kamar yadda kuka ji na faɗi ba haka Abbas Isa Laya ya faɗi ba amma fa Abbas Isa Laya shekara 15 da ta wuce ya ce kai ka yi karatu ka fi kowa amma yanzu ka je ka zauna da Abbas Isa Laya zai ce bai karanta komai ba bai san komai ba kaga amma a lokacin ya furta ya faɗa to haka yanzu za su nuna maka ka fi kowa sai daga baya zai ce mai karanta ina yake mai karatu sai da ku yi taka tsantsan da waɗannan mutane suna da nau'in makinci wanda suke yi da duniyata da'awa da ta taso suka ga cewa wannan da'awar tana da barazana irin waccan da na faɗi me ce ce barazana ita ce sun daɗe suna faɗi ba sa aikata su wasu suka zo suna faɗi suna aikata to dole za su yi marmada su ce a tsai da wannan abin su suke kai labaran wurin SSS su suke zuwa wurin sarakunan gargajiya su suke zuwa suna gurɓata tunanin jahilai a wuraren mu su ne za su kira ɗan shi'a tare su ne za su kira ɗan ɗariƙa tare duk a kan mu idan haka dole ku tsaya ku matsu da kyau waɗannan mutanen maƙiya ne maƙiya na gaske idan maƙiyan ka ya ɗauko zuma ya baka ya kamata kai tunanin akwai guba a ciki Allah madaukakin sarki ya taimaka mana yake annal araba su larabawa kanat ta'rifu nasabahu sun kasance sun san nasaba annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani ne dan wani jikan wani wa asalaka bi sun san akadin shi sun san mutuncin shi salatu jibu gababatan filin duwa tahta liwa'ihi don haka ba za su bi kyama na kasantuwa a karkashin tutar shi ba idan ya kasance sun bi shi tunda sun san mai daraja ne to ba za su kyamaci kasantuwar su a karkashin tutar shi ba wannan ma an tasawwara buhura shakhsin yanzu mu tsaya mu siranta bayyanar wani mutum, malam yana kwatanta mana ne, yanzu mu kaddara bayyanar wani mutum minal mawali daga cikin dubayi bayna hadhihi alqaba'il a tsakankanin waɗannan ƙabilu, ma za ka yakunu raddati ila alqaba'il, wata amsa kuke ji, wani irin mataki kuke jin waɗannan ƙabilu za su ɗauka? Yanzu misali a samu ɓangaren Chibok, ɓangaren Chibok kuma ɗan ƙabilar Chibok a jihar Borno, a aiko shi wurin Bayibayi a ce zai yi wa'azi, dukansu ba wanda zai musulunta, duka saba a daidai musulunta ba, don babarbaran da ke zaune a Chibok ma, babarbaran da ke Chibok ma kyamar shi suke, ba wai ɗan ƙabilar Chibok ɗin ba, Hausawa. Sai a samu baka tafe a aiko a matsayin Allah ne ya aiko shi, shi ne wakilin Allah wurin su, gaba ɗin Hausawa ba za su musulunta ba, gaba ɗaya ba wanda zai musulunta, ko sauraron karatun ma ba za su ba. Ina fata an gane. Sai ka samu Fulani, sai ka samu Imamu, shi ne manzon Allah a cikinsu. Waɗannan misalai ne muku, me kake tunanin zai biyo baya? Ki bari zuwa muku wata magana yau. Kun san cewa daga cikin baƙaƙƙiyayyar yau da aka samu wasu malamai irin su Bakar Abdullahi Abu Zaidin, Allah ya gafarta mishi, irin baƙaƙƙiyayyar da suke wa Albani ta biyo bayan kaɗai don Albani da Balarabe gani, har sai da ta kai sun kai suna cewa shi ma bin ban ɗin da ke goyon bayan shi ai asalin shi da magaribe ne. Ku duba wannan bala'i. Bakar Abdullahi Abu Zaidin har ya rasu yana baƙar ƙiyayya da duk abin da Albani ke karantarwa, har sai da ta kai wani littafi ya sa mishi la jadida fi ahkamu sala, ba wani sabon abu game da hukunce-hukuncen sallah yadda aka san su suna nan. Daga cikin maganganun da na yi ta ƙoƙarin in samu Bakar ni da shi in gaya mishi, sai dai duk sanda ban ji a lokacin yana cikin rashin lafiya ta ajali, na so a ce na same shi a halin shi na lafiya, in ce mishi yanzu mu nahiyar mu Malikiya ake bi, ko nahiyar ku ana bin Hanabila, Indonesia ana bin Shafi'iyya, Malaysia da sauransu ana bin Ahnaf, la jadida fi ahkamis sala, yanzu kana cewa kowa a kan hukunce-hukuncen sallar da yake a kai a mazhabin shi ya riƙe la jadida. Sai da haka ni ba Maliki yanzu sai in daina runguma hannu, in rinƙa sakin hannu tun da la jadida. A cikin tamamin minna da kaji Albani yana cewa ba'adun nashi'a wani daga cikin ƴan bana bakwai da Bakar Abdullahi Abu Zaidin yake, yana da littafi da yana wai menene juz'ul qiyam, ne yana magana akan yadda ake tashi, anan ya biyo kata-kata da hadisin ajru. Sai mai ce asalin ƙiyayyar, ƙiyayyar ita ce a ajaliyyun ya allimu na sunna bagari, to Bukhari ma bagari ne, imamin Bukhari ma bagari ne, ba Balarabe ba ne, Ibn Majah ma haka, imamin Nasa'i ma haka, haka duk waɗannan su Tirmidhi dukkansu gara ne, suna da yarurruka da suke yi. Ku duba wannan sharrin jama'a, duk da wannan sharri iyakacin dalilin kenan. Amma fa ga littattafai nan muna da su tarihin bin bas ta kahtani ne fa, ma'ana ba kahtani, ma'ana asalin Larabawa ne wannan Quran, amma saboda akwai jijiyarsu ne a magharib, ma'ana yanzu akwai Hausawa a Ghana ko babu, to shi kenan akwai Hausawa kuma a Zamfara, sai Zamfara na daga cikin garurukan asalin Hausawa, to yakin da akwai Bahaushe a Ghana, sai wani Bazamfarin ya tashi wani abu, sai ka ce mishi ɗan Ghana ne fa, saboda yana da dangi a Ghana, domin al'imamu al-Qahtani ne niyya, ai shi da magharibi ne amma da larabe ne, to bin Baz ma Qahtani ne fa. Amma wallahi jama'a, ko bana muna zaune a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ni da Samir da wani matashi, sai da ya faɗi wannan maganar yana jefa ta ga bin Baz, ya ce ai bin Baz ma daga cikin abubuwan da muka ji an ce ai ba Balarabe ba ne, sai nace sama ba sai sai ya dafa ni mana in yi shiru sai nace a ban ni magana da shi ce a da gidish shi ne yake din ba da balarabe da ne sai ne musulmi ne yake yake alhamdulillah yake ba shi ka tafi shi ne yake mun gaba na kula sai nace na sani da dangan nake kula shi da kamata jama'a ku rena hankalin mutane ku ne da mu wawaye ba duk alherin da Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo kai ne kin da maka shi ne shi ba balarabe ba duk alherin da din ba ya kawo shi ne ne kin da maka dan ya goyi bayan Albani yana gina ma Albani akan wasu matsaloli na addini wannan ya sa shi ma a fara tantama rashin asalin shi ga Larabci wata daraja ce za ta kara mu da ma zama balarabe sannan wata daraja ce za ta karu da gare ni dan na kasance ni ba balarabe ba waɗannan suna daga cikin abubuwan da a yau waɗannan irin miyagun malaman suka dafa mafi yawancin ɗaliban da suka karantar waɗanda yau ɗaliban nan su ne malamai a jami'ar islamiyya da ke madina yau galibin ɗaliban da ke jami'ar islamiyya da ke madina jama ana dafa musu ƙiyayyar albani da ƙin littattafan albani albani ɗaya ne daga cikin malamai magabata me yasa za ka ƙi ibnu hibban albani bai da bambanci da ibnu hibban ko Nasa'i ko Tirmidhi ɗaya daga cikin malamai ne magabata yana cikin aqidar mu ta tahawiyya cewa muna son malaman salaf malaman hadisi malaman tafsiri malaman fiqh malaman lugha mutanen kirki da su mana ko dole sai alheri dan kuna da wani kuskure za mu kisu ne kuskure ɗaya wanda albani ya hau wanda ya kai a kyamace shi wanda ibnu hibban da Nasa'i da Tirmidhi da abu ma da ibnu majah da imamu ahmad wanda ba su da shi saboda Allah ya sa mishi karbuwa ya tattaro ayyukan da malaman hadisi suka yi ya tace ya zuba a littafin shi in ka zo sai ka ga a cikin littafai har littafin nan da ke gaban mu sai ka ga ana cewa hasanahu al-albani wa rajjaha al-albani bi majmu'i turqi annahu hadithun salih lil ihtijaj fa huwa jayyid kama dhakara al-albani fi takhrijihi wa ta'liqihi ala al-miska duk littafan da ka duba kana ganin haka wannan shine ya ja mishi da injini ba'a wa Tirmidhi haka wannan littafi za ka zo da ga an ce akhrajahu Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibnu Majah ba wannan ambaton su ya sa musu bakin jini to yau ka je dukkanin littafan da ɗaliban jami'ar islamiyya suka rubuta musamman waɗannan da suka zo daga baya ka ga in za ka ga mutum zai ambaci albani ko kwada bari buga muku misali saurara ba ta nan makaranta waɗannan tafan 'yan Najeriya ne suka rubuta su wannan Dr. Bashir Umar Ali ya rubuta shi gashi nan Dr. Bashir Umar Ali wannan namu na Kano gashi nan ka karanta shi tun daga farkon shi har ƙarshen shi ina da ga yayin rasulun da littafin albani kwaya ɗaya gashi nan manhajul imami ahmad fi ilalil ahadis gashi a idan Dr. Bashir Ali Umar gashi مجلد يبيني داولنا كتاب التمييز يلد عكس سنة دا التلخيص الحديث دكت ثاني ريد يلد دا شي شي تعليقي دا تحقيق ينشي دا شي تندى دا تركونش حق ارشي ينشي با اندلا دا يكودا اشارة دا لدفن الباب ويسا صدر انسا مسئول غنب تماني وانا ليس يوني الباني ولي babin albani nake da babin nasa'i nake da babin bukhari nake da dukkan su ne nasu kalle ne irin kalle daya a matsayin su na malaman musulunci kuma duk hasadar mai hasada kowa ya san duk jirgin da aka yi Tirmidhi na kara Tirmidhi a mukaddima ta ta karantar da Tirmidhi akan Tirmidhi yana da sakaci yana da kaza yana da kaza duk jirgin da za a yi wa albani a yanzu akan yana da sakaci haka yau suke cewa albani marji'i ne haka yau suke cewa albani na da tsanani haka yau suke cewa haka fa suke innahum la fi qawlin mukhtalif yayin da wannan suke cewa yana da sakaci sai wannan suke yana da tsallarawa ya cika zafafawa wannan kuma suke be ma iya ba wannan suke tukka da warwara yake yi shi ne aka samu wannan malami da nemi muku da littafin shi wannan wani tafi ya ce in muka bari ana zagin mutumin nan muka yi shiru ce da kan mu adalci ba dan annabi ya ce al-muslimu aqul muslim la yakhzuluhu yake yana daga cikin yumakanta musulmi da zai kai ana cin mutuncin mutumin nan wanda dukkan mun haska su da hasken shi sai din yana da wasu kurakurai ɗaya biyu wanda duk yanda za a koma ana yabawa a wajen takhriji ko wajen kaza shi ma yana da irin waɗannan kurakurai ɗaya biyu saboda wannan ainihin tsabar kiyayyar ta jama'a yanzu a cikin tafannin akwai hadisan da gaba ɗaya su ba su da su yi takhrijin su ba su ba su ɗibo takhrijin na albani ko kuma na wani malami ba sai da haka har yanzu kenan za ka iya ɗaukar waɗannan littattafan ka koma ka sake yin takhrijin dan ne dan yin kasi irin wannan a ce su ma sun kwaikwayi irin waɗanda suke kwaikwayin albani za ka sai su fara littafi babu muqaddima ta khutbatul haja saboda ne saboda Abu Hudda Abdul Fattah ya yi suka a wuri kaza Abdul Fattah Abu Hudda kuma sufi ne ash'ari ne kuma almajirin kawfari ne kuma kowa ya san yadda ta kifa tsakanin albani da kawfari ba yadda za a yi ko ɗalibin shaida yana son albani sai da aka yawon littafi ya sussuke khutbatul haja ya ce san ba sunna ba ce a fara ta a farkon littafi sai da salim ya zauna ya yi cikakken raddi tukuna ga su nan duk muna da waɗannan littafan da raddin da komai ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu jama'a bai kamata san zuciya ya fatattaka mu ba kawai saboda selfish interest yaya albani zai samu karɓuwa a duniya shi ba balarabe ba to Allahu a'lamu haifi ya ja'ala risalan da Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan jama'a insha Allah ta'ala sai an jima mun zo karatun hikima wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah